بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بركم مرسى دعاء أن يمتنا لهدي أشرين دشرة قوت الجماد الأولى a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 20 ga watan Septemba a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid babu ma ja a fisihiri. Nan ne zamu tafi ko
nan ba mu
da ba? A 19 to babin da ya wuce baya shine babi da yake magana game da cewa wani sashi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su bauta ma gumaka. Bayani duk ya gabata a cikin babi, muna cikin masail na babi, mun tsaya karshen mas'ala, ita ce mas'ala ta 10. Yau za mu tashi mas'ala ta 11 a cikin wannan babi. Al-11 anna zalika sharta ila qiyamis sa'ati. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. منكرا تاء بايا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديكي تيوا وتا الأمة دقا تيكي مبيانا بازا سبوشي بأكن غسكيا واندي سابا مش كويكي تي مكنسو بازي تو تدسو با هاري يزوا لوكتن دي كياما ذات زيا. معنى أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، sharadin cewa za a samu wannan al'umma kuma taimakon Allah na tare da su wannan har zuwa tashin kiyama kenan. To shine waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi ila qurbi qiyamis sa'a, yazuwa daidai da dab da tashin kiyama, saboda hadisai da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wato kiyama ba za ta tashi ba har sai ya zanto a ban kasa ba mai cewa la ilaha illallah. Hadisin Muslim yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu a ban kasa ba a cewa Allah 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 Allah. Wannan hadisi sai wata riwayan ta fassara shi daban wanda ba riwayan Muslim ba, wanda yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai ya zanto a ban kasa ba a cewa la ilaha illallah. Wato ma'anar Allah Allah nan gurin shine annabi aka fassara cewa la ilaha illallah, ma'ana sai ya zanto ba mai furta kalmar shahada. Shirarul khalqi kenan sune wanda kiyama za ta tsaya akan su. Ko mun karanta a baya cewa mafiya sharrin halitta jinsi biyu ne, ko na farko masu gina masallatai a makabarta, na biyu kuma waɗanda suke mai waɗanda kiyama za su tashi a kansu. To da haka cewa nan za a samu wata al'umma ba za su gushi ba kan gaskiya hatta ta atiyahumus sa'a, har kiyama ta zo musu, ma'ana qurbu qiyamis sa'a kenan. Dole kai tawilin hadisin a haka, wannan tawili ne wanda yake da dalili. Ka kautar da lafazi daga asalin zahirin ma'anarsa zuwa baƙwar ma'ana ta biyu saboda wani dalili a hadisi ko a aya da ya wajabta yin haka. Kun fahimta ko? Amma da mutum zai zanto ya kautar da lafazi ba tare da dogaro da wani dalili ba, to anan gurin sai zanto sarrai kenan, sai zanto baya karban tawili, sai dai tahrif, wato yuharrifun al-kalima amma wadi. الثانية عشر مسألة تقوم شابي ما فيه من الآيات العظيمة وتوانا بابي أتكين سأقوي آيوي ما سيوا منها إخباره ما جبا
ما فيه
ما
فيه
ما فيه ما فيه من الآيات العظيمة أبين دكي تكين وانا بابي نآيوي ما سيكرما من هاتكين سو إخباره بأن الله زواله المشارق والمغاربة يدى النبي بعد الأبار انتوا الله يا تارى مسا قبض ذيب ما يغني الله يا تارو مسا مهودر رانا دا مفاتلت دك يغني وأخبر بمعنى ذلك كما يدونا من منن معنى حكا دا الله يمسا واتو دا قرشي الله لا بركا مسا تيوا ملكن الأمة سياكي ديني اند أكا تارو مسا يغني سياكي مهودر رانا دا كو مفاتلت وانن كما يتبت فوقع كما أخبر ده كسي أبن يفعلو تنفرد ده النبي بعد الأباري بخلاف الجنوب والشمال سعبان كدو ده كما أري وان دونيا نمولن أنه بيتي أنونا مسبا بيكوما تي ملكن الأمة سزيك فده هكا إذن كدو بكدن تن دونيا ده أري وشن تحرين زاكو إن ده الدين مسلم تيوكيبا أما قبل زي من تبابي إن ده لكيبا an gane ku wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzaini annabi kuma ya bada labarin cewa za a bashi taska biyu ko an bashi taska biyu muka fassara taska biyu sune al-dhahab wal-fidda zinari da azurfa zinari na mutanen rom azurfa kuma ta mutanen farisa kamar yadda muka yi bayani wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnatayn annabi ya bada labari kuma an ansawa al'umma addu'a da yawa al'ummata cikin al'amurra guda biyu ya rufi cewa kar a halaka mu da fari halakawa ta gaba daya Allah ya ansa masa ya rufi cewa kada a dora wani abokin adawa akan mu wanda baya cikin mu wanda zai abin nan ku galla zamana nan gurin ma Allah ya ansa amma idan ya kasance sashin mu karsu yaki da sashi wannan ko ba an ta masa ba wa yakbaruhu bi annahu muni as-salis ay bat labaran na ukum ba bashi ba kwanaki mun karanta babin da yake magana akan qiyamul layli akan kai al-qunut da annabi ya rinka yi kan kafiran maka ko kafin a hana shi lokacin da kafirin su ya galla za musulmi annabi ya rinka yin al-qunut yana la'antar su to sai ubangiji ta'ala ya saukar da aya cikin suratul ali imran yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amari ba a hannunka bake ba in Allah ya ga dama ya karbi tubansu in Allah ya ga dama ya musu azaba daga karshe cikin irin waɗanda annabi ya la'anta yi musu ya al-qunut akan su kuma suka zo suka musulunta a fatahu makka to sai muka ce wannan dalili ne na cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji amma Allah bai ga daman ansa masa ba haka ne ko ba haka bane inda Allah ya ansa masa za su shiga musulunci ba su shiga ba amma kuma gashi sun shiga koma da yake yi aka hada shi aka ce daina yi laysa laka min al-amru shay'un sai wani malami ya tayar da duniya ya zauna da ita cewa Jafar ya ce annabi ya yi addu'a Allah ya ki karba to yanzu gashi cikin wannan hadisin annabi ya roki ba bai guda nawa aka bashi nawa to an bashi na uku to ku bi za ki ana wannan kuma yana nuna annabi matsayin sa ya rabu a wajen Allah kenan yana nuna ubangiji shike da hikima cikin al'amuransa abinda Allah ya sani cikin iliminsa annabi ba zai sani ba sai abinda Allah ya sani shi dan haka ya iya roƙon abu a sakamakon rashin saninsa da abu Allah kuma da yake shine masanin komai ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ubangiji ne ya san wannan abinda ya wuce da mai faruwa yanzu da wanda bai faru ba da zai faru ta yaya zai faru Allah ne kadai ya san wannan ko to sai sanar da annabi wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan dai na ihafatu ilmin Allahi ta'ala bil ashiya ilmin Allah ya ga mai komai dan kuma ya nuna kusurin ilimin dukkan wanda ba Allah ba to ilimin su bai kai na Allah amma ba yana nufin ragowar matsayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan idan kayi addu'a a matsayin Allah ya saranta addu'a yin ta din ibada ne koda ba an samu ka ba an samu ka kuma wannan riba ne amma jarin shine kai addu'a domin ka nuna kaskantar da kai ga ubangiji ka zubar da makaman ka kenan annabi kuma yayi dan duk cikin bayin Allah annabi ya fi kowa tsoron Allah to yin addu'a na nuna kai baka da komai la haula laka wala quwwa baka da karfi baka da dabara sai da abin da Allah ya zartar Allah kuma ya ansa kuma wannan ganin da masa ne ba a yi masa tilas ina ji an fahimci bayanin yanzu ko da wani malami ya mayar da martani a gidan rediyon Bauchi to da yake wannan karatun ana sa shi a can gurin kage yanzu ya ji shi ma kuma wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayfi annabi ya bada labarin takobi za ta auka cikin al'ummarsa ma'ana za a rinka samun yakar juna cikin al'ummar musulmi wa annahu la yurfa idza waqa'a kuma ya bada labarin takobin fa in ya auka cikin musulmi to ba za a dauke shi ba har zuwa tashin kiyama abinda annabi ya faɗa kuma haka din ne tun da aka fara yaki na farko lokacin sahabbai har zuwa yau duniya bata taba zama lafiya ba tare da an samu musulmai suna rikici a junansu ba sai dai a iya samu na ana zaman lafiya wani wurin ba a yi can ana zaman lafiya wani wurin ba a yi ko da garurukan musulmi dukan su ba su zanto suna yaƙar juna ba amma za ka iya buga misali a kowane zamani a kowane ƙarni a kowace shekara kana da inda ake rigima in waccan ta kwanta waccan ta tashi wannan kuma abin da annabi faɗa ne cewa kar a fara in an fara to ba za a daina ba to gashi ko an fara ba halin dainawa sai dai mutum kullun ya roƙi Allah kar ya zanto shi yana da wani yunkuri ko gudunmawa da ya bayar wajen faruwar rikici tsakanin musulmi wajen abin da zai haifar da zubar da jinin musulmai ko wulakantar da dukiyarsu an gane ko wa yakbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha annabi ya bada labarin wani sashi na musulmi za su rinka halakar da sashi gashi na ana ta rikici a Somalia tsakanin musulmai da juna, tunda Somalia gaba ɗayan ta kasar musulmai ne, yaren su ɗaya, addinin su ɗaya, Kirista ba su kai kashi uku cikin ɗari na kasar ba, duk musulmai ne, amma gashi nan suna ta yaki da juna tun yunkurin su na tunkuɗe Said Barre, gashi har yau Said Barre baya nan, su kuma su zauna lafiya ba. Shi yasa fitina mafarata aka sani, amma ƙarshen ta ba a sani ba. Allah ya tsare mu. Wa tabi ba'dihim ba'dha, kuma sashin su zai rika ribace sashi a matsayin bayi kenan. Wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immati al-mudallin, annabi kuma ya ji mun yi bayanin, annabi yana ji ma al-ummati tsoro na shugabanni masu batarwa, imma malamai masu batarwa sakamakon ja'iran fatawarsu, imma kuma masu mulki masu batarwa sakamakon munin mulkin su, za su gallaza ma jama'a su tunkuɗe su daga kan tafarkin gaskiya. Wa isbaruhu bi zuhuril mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma, annabi ya bada labarin za a samu wanda za su dinka da'awar annabta a wannan al'umma. A da can an samu, har kuma yanzu zaka yi ta samu, ana samu daidai, ko wanda zai fito fili ya ce shi annabi ne, ko wanda bai ce shi annabi bane ba haka ya ce ni annabi ne, amma ya ce ana masa wahayi. To kaga wannan shi ma da'awar annabta ne, kawai wancan ya yi karfin hali ne ya ce ni annabi ne, wannan kuma bai ce ni annabi ne, ya ce an mun wahayi, an bani sabon zikiri ko sabon salati, gashi ku je ku karanta, in kun karanta kuna da ladan kaza. Shi bai ce annabi ba shi ba, cewa shi ma sabon wahayi. An kawo masa shi a rubuce wahayin annabi a maganta aka bashi ba, amma shi yadda ka san a tauran annabi Musa wa katabna lahu fil alwahi, shi ma haka aka bashi salatin sa a rubuce a wata takarda ta aski. Aiki sabo kenan. Allah ya tsare mu. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifati al-mansura, annabi ba da labarin ko ana dakawa a turmi kuma sai an samu a ta'ifati al-mansura, tawagar da suke ababen taimako daga bangaren Ubangiji, ba su da yawa suna kan gaskiya, jama'a duk su kaurace musu kuma Allah na tare da su. Annabi ya ba da labarin faruwar haka, aka yi ta tambaye shi yaya suke yace mutane ne kaɗan na kirki a cikin taron mutane wanda suke ba na kirki ba, yaya suke, annabi yace nun zama min alqabail, kamar kolarru ne daga kabilansu, zakka ne, kowanne zakkar dangi ne, da ya ce shi ahlus sunna ne sai dangi su sallama shi a unguwarsu ko a kabilarsu ko a garinsu sai a sallama shi. Haka annabi da ba ya ce ɗaiɗai ku ne za a yi ta zaro su, zaɓin Allah gida, a ciro a can, a ciro a can, a ciro a can, gidan bid'a babba sai a samu ahlus sunna ɗaya sai a kaurace masa. Haka annabi ce nuzza'u min alqabail, yadda ka san wato zakkar dangi, haka za a yi ta kula su, haka za a tsane su a cikin dangi, a ce yanzu kai ne zaka ba mu kunya a gidan nan, yanzu gidan tunda aka taso ka za ka sani zaka ba mu kunya, wai zai ba gidan su kunya. Wa kullu hadha waqa, abinda duk annabi ya faɗa kuma ya faru, kama akhbara tanfari da ya ba da labari, ma anna kulla wahidatin minha abadu ma yakunu fil uquli, tare da cewa kowane ɗaya cikin abinda annabi ya faɗa manisancin faruwa ne a hankali, a daidai lokacin da annabi ke faɗa sahabbai suna ganin ya haka za ta faru a hankali, abin zai nisa, amma gashi mu da muke yau gashi kowa na gani da idansa, annabi ya faɗa abin da can yanzu fassara take zuwa, yau ya ce tawilu hudin kenan, gashi yau fassaran abin take zuwa. As-salisata ashara, mas'ala ta 13, hasr al-khawf ala ummatihi min al-a'immati al-mudallin, annabi ya takaice jima al'umma tsoro dangane da shugabanni waɗanda suke masu fatasuwa, wanda ke nuna munin shugabanni in sun karkace mata barkin gaskiya kenan. Arba'ata ashara, mas'ala 14, at-tanbihu ala ma'ana ibadati al-awthani, mun fadakar a cikin babin dangane da ma'anar bautar gumaka, wai ba sai mutum ya sa gunki a gabansa yayi masa sujuda da ruku'i ba, a'a ka kudurce tasirinsa a zuciya, ko da a gaba baka masa sujuda shikenan ka bauta ma gunki. A samu wani abu wanda yake na cikin khasa'is na Ubangiji, ke bantattun al'amuran Ubangiji, zuciyarka ta nuna maka banda Allah, kuma wani na yin wannan abin, ka sa wani yayi turmutsutsu da Ubangiji cikin abin da ke bantattun al'amuran nashi, wannan ya zanto kayi shirka ke, ku shakka babu, ba wai sai ka sa gunki a gaba kai masa sujada ba, an mai da ku. To wannan shine karshen wancan babu, babin da zamu tashi yau babu ma ja'a fi sihri, babin da yake magana dangane da abin da ya zo fi sihiri, cikin hukuncin sihiri. Malamai suka ce Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo wannan babi a cikin kitabut tauhid, saboda idan ana bayanin tauhidi ya zama dole a yi bayanin kishiyarsa. Kishiyar tauhidi shine ne, shine shirka. To kuma shi abin da ya shafi sihiri din nan shirka ne. To don saboda haka kaga yana da alaka da tauhidi kasancewarsa kishiya na tauhidi, ta yadda in ka san shi kana sance shi, to shikenan ka zama mai kenan, ka zama mai tauhidi. Idan ko mutum ya fada cikin sa ya zama a kishiyar mai kenan, kishiyar tauhidi. Shine hikimar kawo babin da yake magana akan sihiri a cikin kitabun tauhid. An gane ku? Kuma shi sihiri wato ya kasu kashi biyu. Akwai sihiri na farko wanda ya shafi yin amfani da aljanu ko rohanai da ratayewa da su don biyan bukatan mutum, su sharɗanta masa wani abu da zai yi, shi kuma ya faɗi bukatansa don su zartar. Akwai waɗanda suke yin sihiri ta irin wannan hanya, an gane ku? To shi ma wanda duk ana kiran shi da suna sihiri. Akwai kuma sihirin da yake dabara ne, mutum ne zai yi abu wanda baya da hakika, amma ka ga yana da hakika, kai a idanka ne kake ganin abin gashi yana faruwa, a zahiri ko baya faruwa, ba wani abin da ya gudana. Tamfar sihirin da mutanen Annabi Musa suka yi lokacin da suka zo suka jefar da igiyoyinsu da sandunansu, shikenan yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai Annabi Musa rin ganin kamar igiyoyin suna motsi, kamar suna tafiya, kamar sandunan suna motsi ko suna tafiya. To Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa dabara ce suka yi, kamar yadda malaman tarihi suka yi, kawai yace dabara ce suka yi, sun yi amfani da zaiba. Zaiba kuma aba ce da bata son wuta, ko yaya zafin wuta ya taba ta sai ta rinka yin sama. To da suka zo suka sami igiyoyinsu na fatu da suka tufka su da fatu, sai suka lullufe su da zaiba, duk suka sa zaiba a cikin su. A ƙasa inda za su zubar da su a ƙasa, daga ƙasa sun yi rami irin kurfi din nan sirdaf, wato kamar irin abin da ya shafi ramin nan da masu saka tabarma ke yi, sai suka rufe shi da abin da, sai suka zufa iba, suka sa igiyoyin a kai da sanduna, duk sun larake su daga ciki, sun sanya zaiba a ciki, daga ƙasa kuma ga wuta sun hura. Zafin wutar sai yake dukan wannan abin din, don haka zaiba za ta rinka mutu. Kai da dare sai ka ɗauka ga sanda nan tana mutu. An fahimta ku? Wanda hakikanin gaskiya ba wani motsi take ba, kawai wani sinadari ne ka samu zai yi maka haka. An fahimta ku? Akwai kuma sihirin da ake da abin nan, wani sihirin dangane da waɗansu sinadarai ne da Ubangiji Ta'ala ya sanya wani tasiri tattare da su. Akwai dutse wanda ake mayan karfe da shi, wanda shi dutse ne ko ya ka kara shi kusa da karfe sai rinka dawo karfin jikinsa. Kaga wannan haka Allah ya ga dama sa hikimarsa cikin wannan. To akwai waɗanda za su samu irin wannan karfin, su neke shi su shafe hannunsu da su, su rinka kiran wuka ko aska tana zuwa. Sai ka ɗauka cewa gashi na ya kira wuka ta zo, ya kira aska ta zo, ya kira yi takobi ya zo, ya kira yi maki ya zo. Duk dabara ce, ya riga ya sa wani sinadari ne a hannunsa, wanda kai ma in ka sa za ka yi. To amma ba zai yadda a gani ba. Zai duk iyakacin dabara da zai yi lullube abin ta yadda ba za ka gani ba. An fahimta ko? To inda wannan ke zama shirka ko kafirci ga wanda yake yin wannan, idan ya sarrafa da hankulan mutane zuwa gare shi su ɗauka tasirin nashi, kuma ya yadda da wannan abin da mutane suka bashi na daman tasirin da shi ne, kaga ya tarayya da Ubangiji kenan, ya kautar da mutane da tafarkin Ubangiji. To wannan duk ana kiran shi da suna sihiri. Sannan kuma akwai sihiri wanda yake amfani da waɗansu magunguna don kusar da hankalin mutum. Yanzu misali, ko a yanzu akwai allura da za a yi, irin allurai da ake a gidan mahaukata, idan mahaukaci ya gagara yana dukan mutane, ana so a ji a kama shi a kai gidan mahaukata an rasa, da kaje ka kira su sun masa allura, shikenan sai ta kashe matsalakar jikinsa. Kuma ya zanto duk abin da kace ba zai maka musu ba, har ya zuwa awannin da wannan allurar za ta yi, ta daina aiki a jikin shi. An fahimta ku? To mutanen da duk suna da irin wannan sinadaran suke sihiri da shi, idan mace ta rike cewa mijinta ya rike, zai sai a yi kokarin a bashi irin wannan sinadarin ya sa mata abinci ko abin sha. Da ta ci wannan abin ko abin sha, gwargwadon awannin da zai a jikin mutum, sai da ya ga dama ce eh da ita. Ya kina son wancan a daura aure, sai ce eh a daura. Ba yadda za a ce masa musu ko cewa wani musu. Haka shi ma miji, haka in mutum na son wani abu a wurin Ubangidansa ya hana shi, duk sai ya masa wannan. Da can duk suna yi, kuma a yanzu a zamanance duk akwai magungunan da ake amfani da su ko allurori cikin irin waɗannan hanyoyin. To shi ma wannan a dai idan ka duba cikin littattafan malamai suna kiran shi da suna sihiri. Saboda sihiri a asalin harshen Larabci shine dukkan wata hanya ta cimma wani abu, koyayyar hanya wadda ba kowa ya san ta ba don cimma abu. An gane ku? Shi yasa hatta da daɗan magana Annabi ya sa masa suna mai sihiri. yace inna min sirril hikma wa inna min albayani la sihra. Dadin magana din nan annabi ya sa masa suna sihir, saboda sai wani ya zo yi bayani gaskiya yake faɗa amma Allah bai bashi harshe mai kyau ba sai a kasa fahimtar sa, sai wani ya zo ƙarya zai yi amma idan ya kitsa magana ya tsara ta cikin duk mutane sun yi mamaki. Wani Allah ya bashi wasila din ya zo ya ga dama yana son ku yi kuka za ku, ya kawo labari na ƙarya na banto sai kowa ya ta kuka, idan ya ga dama kuma yana son a yi ta dariya kowa ya ta dariya kuma sai a yi. To annabi ya sa irin wannan shi ma suna sihiri. An gane ku? To amma irin wannan daɗin magana ya danganci wace irin yaya kai amfani da shi, don wace manufa kai amfani da shi. Idan ka yi don ka yaudari mutane, ka raba su da abubuwan aljihunsu, kai amfani da hikimominka da basirarka don ka yaudare su ta irin wannan, sihiri ne bai kai shirka ba, amma ana kira shi suna albaghi ko az-zulm, wato ta'addanci ga dukiyar mutane ko zalunci ga dukiyar mutane. Mai shi ya zama ka tafaran azzalimi, amma ba za a ce ya kafirta ba, dan abin da ya amfani da shi ba kafirci bane ba, dabara yawa mutane ta hanyar baki ya ja hankalin su ya roke su. Akwai wani da ya zo tambaye ka bashi ba ka irin yadda ya tambaye ka ba za ka bashi ba, amma wani ko ne da ya zo tambaye ka sai ka ji ba za ka iya hana shi ba, ya sai yadda zai kitso magana ya tsara ta ya zuga ka ya yi mukaddima ya yi khadima duk ya karbi kudin ka ya tafi da babu abin da ya dame shi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan adam ne, cikin wani hadisi, ni dan adam ne ina mantuwa kamar da kuke mantuwa, ta iyawa mutum biyu suna rigima, ɗaya daga ciki mai daɗin baki amma ba ya da gaskiya, ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma kuma ba ya da daɗin baki, in zo in yi hukunci gurgurdan abin da naji, ka ji ba Annabi yake gurgurdan abin da yake, tunda bai san gima ba kenan ko, idan wannan ya zo kitsa magana kitsa magana sai ya dauka gaskiya ne, sai ya dauki haƙin dan uwansa ya bashi, wancan kuma ya kasa kare kansa. Yace to duk wanda na ba haƙƙin dan uwansa dan na yi hukunci bisa ga abin da naji, to ya tabbatar wuta ce na bashi, ko ya ci ko ya jefar. An fahimta ku? Da haka kenan Annabi na magana masu daɗin baki sun tsara ta yadda za su faɗi gaskiya kar su yi ƙarya, kar su ɗorewa kuma ƙarya gindi. To duk irin waɗannan da ana kiransu da suna sihiri. To amma sihirin da muke magana a kansa a cikin wannan babin shi ne sihiri na shirka, sihiri na yin amfani da ruhanai dan saboda wato ainihin cimma wata manufa ta duniya, haka kuma sihiri na waɗansu uqad wa aza'i, waɗansu addu'o'i ko tofi da za a yi dan cutar da wani, duk waɗannan su ne malami kulla babi a kansu a nan gurin. Babu ma ja'a fi sihiri wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Da fadan Allah ta'ala wa laqad alimu, haqiqa sun sani, lamanishtarahu, dukkan wanda ya aiwatar da shi sihiri, ma da fil akhirati min khalaq, wato ba ya da rabo sansan a gidan lahira. Wato wannan aya malam ya kawo ta ne don ya kafa hujja da cewa yin sihiri kafirci ne, domin duk wanda aka ce ma da fil akhirati min khalaq, ba ya da rabo a lahira sansan, to ya zanto me matsayin sa kenan, wato ya kafirci kenan, ya yi shirka kenan, dan saboda ka bai da rabo. Wannan aya kuma tana magana ga masu sihiri, dan yace wala qad alimu, hakika sun sani, lamanishtarahu, wanda duk ya aiwatar da shi, shi me shi sihiri, dan saboda aya tana magana akan sihiri tun daga farkon ta, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Sun kafirci dan suna koya mutane ne sihiri, يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. شاهد نبيو با يبدأ يسكويا ومتن سحري حتى يسنشي موهو فتنة فلا تكفر تكفر كفرتا سيوانا يكينونا كويا سحري منني كفرتا يسنشي فلا تكفر. أنغانيكو وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شيء واسنا كوير أبن دسكي رب تكادم مسجد مجي شيء واسنا كنون السهرين دحكيكا كمين التاثير ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبن دسكي رب تكادم مسجد مجي. An gane ko? Sai kuma ya nuna duk tasirin da sihiri ke da shi, babu yanda za a yi a kusa in Allah ya ga dama don jarrabar bayi. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. kuma sai wannan nuna sihiri baya da wani alfanu. Duk alfanun da zaka samu a nan duniya in an kwatanta da dawwamar da zaka yi cikin wuta sai zanto wannan alfanun babu shike. Walaqad alimu laman ishtarahu, kaga duk sihiri kenan. Ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sharaw bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Ayat tana raddi ne ga malaman yahudu waɗanda suke da'awar cewa annabi Sulaiman alaihi salam ya mallaki mutane da aljanu ba dan komai ba sai dan sihiri da yake da shi. Sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu, su almajiran yahudawa sun bi malaman su, sun bi abinda shaydanu suke karanta musu, sun bi abinda shaydanu tatlu shayatinu ko kace suke karanta musu ala mulki Sulaiman, ko tatlu shayatinu abinda shaydanu suka kago ala mulki Sulaiman game da mulkin Sulaiman. Tun da tatlu a nan gurin an yi masa tazmini na ma'anan ta takawwalu, da haka yi ta'adda bi ala mulki, an gane ko, bayan tala bayan ta'addi da ala. Waɗansu kuma suka ce tatlu bi ma'ana ta ƙara'u ɗin, sai dai ala mulki Sulaiman, wato sai ake kaddar zaman ala zamani mulki Sulaiman. To sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman, su sun ce annabi Sulaiman da sihiri ya mulki duniya, sai Allah ce annabi Sulaiman bai kafirta ba. Sai wannan ke nuna sihiri menene? Kafirci. Walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr, duk wannan na nuna wato sihiri kafirci. Wato dai ba ayar muke bukatan fassara ta gaba ɗaya mutum da bata cikin jerin karatun, amma dai mu kawo mahallin shahidi a ciki da ke nuna cewa na farko dai akwai sihiri, sihiri yana da tasiri, haka ne ku? Na biyu kuma wato ainihin sihiri hukuncinsa shine kafirci, an gane ku? Sannan sihiri ɗin nan duk da tasirinsa babu yanda za a yi ya yi tasiri sai in Allah ya ga dama. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ترد أبندا سكا سكا سيا وكنسو سكا ذا قم كنسو لو كانوا يعلمون دا أتي سنسن سهري دا أسيري دم معنا ديتي كوى أحسن نميكي شوى أسيري أما شيني أسير دم أصل دك أبندا ذاك جانسي أسيري تصاتي جينا ha kuma abin da zaka da an ce lakani, to shi ma din nau'ika ne na tsaki. Wani na da lakanin kaza, gidansu sun gaji lakani, malam wani na da lakanin kaza, duk matsafa ne, kun gane ko? Domin inda a ce wata addu'a ce ta fi sabilillahi ba a cewa ta wani ce banda wani, dukkan addu'o'i da fi sabilillahi wanda annabi ya koyar ai sun shafi dukkan daidaikun al'umma. Haslan baka jira cewa sai wani malami ya baka bara, ba maganan ka yi bara sannan ya baka, ba kai mugin annabi bane ba, annabi ya riga ya baka sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan ka bi sunna ka riga ka huta. Dan me kake neman lakani, dan me kake neman asiri? Duk bai wuce manufa guda biyu ba, duk manufofi ne guda biyu. Imma dan ka samu kaza, ko dan ya kasance ka nesantar da kanka daga sharri iri kaza, to duk abin da kake so ka roka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koya ma yadda zaka roka. Abin da kake neman tsarinsa kuma mafi sharrin abu annabi ya fi ka sani, don haka ya nemi tsari da shi kuma ya koya maka nemi tsari da shi. Ka tuna fa kullum annabi ya yi sallah, kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga ababe guda hudu su ne mafi sharri. Farko a'udzubika min azabi jahannam, na biyu a'udzubika min azabil qabri, na uku a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, na hudu fa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ababan nan guda a hudu akwai shirin da fi su azaban jahannama, azaban kabari, fitinar dujal, fitinar rayuwa da fitinar mutuwa, akwai abin da ya wannan sharri. To a wani hadisin sai annabi ya kara a'udhu bika allahumma min al-ma'asami wal maghrami, ina neman tsari min al-ma'asami daga dukkan wani aikin laifi kar in samu kaina ciki, wal maghrami ina neman tsari daga bashi. Da annabi ya ce illar bashi shine in ka ci bashi sai ka yi ƙarya kuma ka saba alƙawari. Yace da wuya mutumin da yake yawan cin bashi waɗannan rukunan ba su dara kansa, sai ka ganshi na saba alƙawari, sai ka ganshi kuma yana ƙarya. Don ya zaka yi an riga an matsa maka, dole ka yi ƙarya ka fitar da kanka, kuma zaka yi ta alƙawarin da kai ka san ba zai ci. Sai ai insha Allahu rana ta yau idan ka zo ibada ka ai kawai wani business ne, kuɗin sun kusa zuwa, da ka zo za ka same su, ya san za ka zo, ka ga ƙarya ya yi lokacin da ya faɗa, ya san za ka zo kuma ba za ka same shi ba. Kuma ya saba alkoholi kenan, duk mai kawo masa wannan bashi sai annabi yake roƙon Allah cewa ya kare shi daga bashi. Shi yasa a maimakon annabi ya bashi in ya ga bukata ta yi bukata, ya gwamnati ya bayar da abu jingina, yace a riki kafin ya karbo wani abu, kafin ya samu kuɗi yazo ya biya ya karbo wani abin nan, kaga ya fi sauki. An fahimta ku? Amma yau mutane sun dauki bashi ba komai ba. To Allah ya kalli kaga waɗannan al'amura don annabi na neman tsari da su, su da abubuwa masu yawa irin annabi ya koyar. Da haka duk abin da za ka yi na abin da kake so ka samu na alkhairi, akwai samfuri na addu'a da annabi ya koyar da kai yadda za ka yi. Abin da kake so kuma ka a kare kan daga sharri, akwai samfuri na addu'a annabi ya riga ya koyar. Ko malamai sun rubuta littattafai, kuma ga hadisai cikin Bukhari, cikin Muslim da sauran littattafan sunna, wanda mutum zai iya samu. Abin da ake so ka samu malami na gaske mai san Allah, ka ce koya maka irin waɗannan addu'o'in. Shikenan ka je ka yi ta yi, ko ka je ka sayo littafin al-azkar na Imam an-Nawawi, ko littafin al-kalimat tayyib na Ibn Taymiyyah, ko al-wabil tayyib min al-kalimat tayyib da sauran littattafai da malamai suka wallafa, wanda suka kunshi addu'o'i a lokuta daban-daban. Kuma annabi bai kyale ka haka ba, tunda ya fi ka san kanka, sai da annabi ya fayyace wa kowane musulmi lokaci mafi tsada da za ka yi addu'a. Daga ciki akwai waqtu sahari, shine lokacin da alfajiri ya kusa fitowa, wannan lokaci mafi tsada ne yin addu'a. Daga nan gurin sai lokacin bude baki idan ka kai azumi, azumin farilla ne, na nafila ne, na ramuwa ne, annabi duk ya nuna ana ansar addu'ar ka a wajen. Ga kuma idan an yi kiran sallah kafin ta da ikama, wannan ma lokuta ne na karban addu'a. Ga lokuta daban-daban. To amma idan ka je duk waɗannan tunda annabi ya koyar a zahiri, duk ganin kake gaba gaban su ba, sai an baka lagani, sai an baka asiri. Duk wanda ya baka lagani tsafi ya baka. Da ruhani da aljin duk ɗaya ne. Qala Umaru, aljibitu as-sihru wa tabutu ash-shaytan. Haka ne? Wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala, yu'minuna bil jibti wa tabut. Allah yana magana cewa za a samu waɗanda gashi an ba su rabo na ilimin littafi, amma yu'minuna bil jibti, suna yin imani da al-jibt wa tagut, suna yin imani da tagut. Qala Umar, shine Umar dan Khattab ke cewa al-jibtu, abinda ake nufi da al-jibtu shine as-sihru, wato za su rinka yin imani da sihiri. Gashi mutum musulmi ne, yana furta kalmar shahada, amma yana yin imani da sihiri, yana imani da laƙani, yana imani da asiri. Gashi kuma ya an sauka masa da al-Qur'ani wanda yake nuna haramcin yin haka. والطاغوت ابن da ake kira da الطاغوت kuma shine الشيطان. Wannan fassara ta Umar dan Khattab yana daga cikin abinda wato malamai ke cewa min babu sihir bi zikirin nau'i, wato at-tafsir bi zikirin nau'i kenan. Tafsiri ne ta fuskar ambaton wani nau'i da ya iya shiga karkashin aya. Aljibtu ana fassara shi da as-sihr, waɗansu kuma su fassara aljibtu shine as-sanamu, gunki kenan. An gane ko? At-taghut kuma ya fassara shi da ash-shaytan. Idan an ce shaytan shine aljan, to ba wai wancan iblis ba, yi imani da aljan, cewa aljan na iya arzitawa, aljan na iya talautarwa, aljan ya san gaibu, duk wanda ya yarda da wannan to kaga shikenan ya dauki waɗansu khasa'is na uluhiyya ya ba aljani, ya yi shirka kenan. To kuma da yawa ai daga cikin musulmai yau waɗanda suke imani da aljanu. وقال جابر وان اثر نعمر بن الخطاب ابن ابي هاتم يروي في كتاب التفسير انسا وقال جابر جابر بن عبد الله كيتوا الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد يكي توا سو الطواغيت ده متان يكي ايماني ده سو كهان سو نه بوكاي كهان جمع ان كاهن كاهن كما malamai sun yi masa fassara daban-daban wadansu malaman suka ce kahin wanda yake da awar ya san abin da ke cikin zuciya da ka zo ya rinka cewa ai ga bukatun da ka kawo ka ita ce kaza, ita ce kaza, ka zo dan kaza, ka zo dan kaza, ai na san abin da kai tunani akai. To wannan kafin waɗanda suka ce a'a, wanda yake da awar sanin gaibun da zai faru gobe ko jibi. An gane ku? Ya ce gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza, ya faɗa maka inda arzikinka yake ko inda taɓewarka take dan ka kauce. To waɗannan suna ake kira kohan, kafin kenan, jam'insa shine kohan. Su waɗannan kohan, wato su at-tawagit da aka ce ne biljibta tawagut, at-tawagit su tagutai fa, kohanun waɗansu bokaye ne ko ƴan tsibbu ne masu ba da lakani da asiri. Kana yanzilu alaihim ash-shaytan, wanda aljan ke sauka a kansu ya labarta musu wani abu kafin su faɗa. Fi kulli hayyin wahid, a kowace kabila ka iya samun ɗaya da wuya ka samu wata kabila daga cikin kabilun larabawa tun a daɗin wanda ba su da wani shahararren boka da aka yi imani da shi. wanda wurinsa ake koma al'amari, duk wanda zai aure sai ya faɗa masa, sai ya faɗa masa yana akwai alkhairi ko babu, ko zai wata harka ta kasuwanci sai ya faɗa masa, shi kuma sai ya labarta masa yana akwai alkhairi ko babu, ko ya faɗa masa inda sa'a take, zai fita daga gari sai ya faɗa ka fita ta kofar gabas a nan sa'a take, kar ka fita ta yamma nan babu sa'a. To waɗannan su ne waɗanda ake kira wato tawaki. Allah yana zargin waɗanda suka yarda da waɗannan suka yi imani da su cikin maza ko mata, babu yanda za a yi ka yarda da waɗannan kuma ya zanto kana da imani. Imani da yarda da boka da yarda da mai tsubu baya yiwuwa, ba su haɗuwa da juna, wallahi ba za su haɗu da juna ba. Na'am. Masu me? Ban ji ba. Masu bugon ƙasa duk suna illa iyaka malamai suna fayyacewa waɗansu ce shi mai bugun ƙasa su ce masa al'arraf. Al'arraf ai daga dai ma'arifa ne, ma'ana yadda ilma'arifa, yadda ima'arifa ta shai wanda yake da a wasanin wani abu, al'arraf ke. Al-kahin kuma shi ne mai bokanci, wato fassararsu tana shiga juna wani lokacin suna rabuwa da juna, saboda ilimin da ake da a wasani ta iya yiwuwa abin da ya wuce ne baya, kamar an yi maka sata shekaran jiya ko makon jiya ko watan jiya ko bara, to kaga sai ya yi da'awar cewa ya san inda aka yi sata ga lokacin kuma ga inda za a je a samu, kaga yana da da'awar sanin wani abu da ya wuce baya. Sannan akwai kuma wanda yake da da'awar sanin abin da zai zo nan gaba, shine wanda zai ba mutum sa'a dangane da wani abin da zai gobe ko jibi ko daga nan zuwa shekara mai zuwa. To kowane ɗaya daga cikinsu dai yana yunkurin ya yi tarayya da Allah ne cikin al'amuran da suke na Allah kadai, banda Allah babu wanda ya san su. Amma me yake sa su faɗa abu wani lokaci ya zama daidai, wannan mun karanta tun a babu kan baya, wani lokaci mai tsafi ko mai sihiri ko ɗan tsubu ko mai lakani zai faɗa abu ya zama daidai, kasancewar suna mu'amala da aljan. To su kuma aljanu suna sato maganganu na mala'iku a sama, wani lokacin su suna tara satowa, wani lokacin a turo wato abin nan taurarwa ta harbo su faɗo. To ɗan abin da suka sato maganar na gaskiya daga ɓangaren mala'iku, wannan mala'iku Allah ya labarta musu zai yi kaza, za a kaza zai faru, kaza zai faru, idan suna tattaunawa tsakaninsu da juna a sararin samaniya kamar yadda annabi ya bada labari, sai wani aljan sai ya sato maganar, idan ya sato sai ya zo ya samu boka ya faɗa masa. To shi kuma idan ya faɗa masa ɗin nan sai ya cakuɗa da ƙarya ɗaiɗai har nawa, har ƙarya ɗari kafin a samu gaskiyan nan guda ɗaya. To shi ne ke samun lokaci su faɗa baka ga ya dace da gaskiya, amma kafin wannan ka tabbatar akwai ƙarya ɗari kuma. Akwai lokacin da kuma jarraba ne daga Ubangiji, Ubangiji ya kaddara abin zai faru, ko sun faɗa ko ba su faɗa ba zai faru, sai su faɗa sai abin ya zo a dace. An fahimta ko? Shikenan sai ya kasance ka ga abin ya faru, sai a ɗauka cewa kamar sun sani. To babu abin da suka sani, kuma ba su da tasirin komai, ba za su iya cutar da kowa ba sai in Allah ya ga dama. To tunda ba za su cutar ba sai Allah ya ga dama, kai sai ka koma zuwa ga wai kenan, zuwa ga Allah ta'ala. To shine hikimar saukar da waɗannan kula'u, zai guda biyu, kula'u zugrabin nas da kula'u zugrabil falak, dan ai amfani su wajen warware sihiri, amma wanda aka riga aka yi da ko wanda nan gaba kare sake faruwa. An fahimta ku? Amma mutum ya ce a ni ba ruwana, ai ba wani mai sihiri da zai cutar da ni, to wannan kuma ya zama jahilci kenan. Sihiri ya cutar da wanda ya fika, duk da cewa nan gurin ma akwai masu bid'a da suke inkarin sihirin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Shi ma wannan ya zo a cikin sharhi kwanakin baya, mun faɗa cikin karatu haka a gurguje cikin sharhi, shi ma sai wani malami yake da'awar cewa ai gashi wannan makiya Allah sun ce an yi wa Annabi sihiri, wanda Annabi kuma ba yanda za a yi masa sihiri ya kama shi, dan Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas, saboda haka sihiri ba zai kama shi ba. To shine sai na fito da kitabu sahih al-Bukhari a hannuna gaci, Imam al-Bukhari yayi babu sihiri wa qawli Allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru ya'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya kawo wannan aya, malamai da suke fahimta ta fiqhu suke cewa farko ya kawo ta dan ya nuna shi sihiri kafirci ne, wannan ya kawo wannan za a fahimci wannan karkashin cewa walakin na shayatin kafaru ya'allimuna an-nasa as-sihra, da faɗin cewa wa ma kafara Suleiman, da faɗin cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur, sannan ya kawo dan ya nuna sihiri akwai shi kuma yana da tasiri, da yace fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ana koyan abinda ke raba tsakanin mace da miji, kaga yana da tasiri kenan. Sannan ya kawo wala yuflihu as-sahiru haythu ata, wannan dan ya nuna hukuncin sihiri a lahira, ma'ana mai sihiri ba zai taba da mota ba gobe kiyama. Sannan ya kawo a fatatunan sihira wa antum tubsirun, wato irin abinda mutanen Makka suke zargin annabi da shi na sihiri. Sannan ya kawo yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a, din yana cikin sihiri akwai sihirin da ke kira sihiru takhayyul, shine irin wanda mutanen annabi Musa suka yi, har annabi Musa ya dauka cewa igiyoyi suna motsi bayan ko ba sa motsi, wanda mun yi bayani ba. Wa qawlihi wa min sharrin naffasati fi sihr, sai ya kawo wannan dan ya kawo wani nau'i na sihirin daban, wanda banda sihirin takhayyul shine sihiri ne yan wani tofi da karanta waɗansu shashatau a cikin tsumma a kulle dan a cutar da wani. Akwai masu sihirin da suke yi wanda a cikin tsumma suke sunanka tofawa, suna kiran sunanka su kira sunan aljan, su kira sunanka su kira sunan aljan, su tofa da yawa a cikin tsumma su yi kulle, su sake kiran sunanka da sunan aljan su tofa cikin tsumma su kulle, su je su kunne a wani waje. To wannan aljan din wanda yake sun nemi agajinsa wajen kiran sunansa, sai ya rinka cutar da kai, sai ya shafe ka da taɓuwar hankali, sai ya rinka kona ya sabota ma da gobara a cikin harkar kasuwancinka, ka kawai rumfarka ta kama da wuta, baka ajiye ashana ba, baka ajiye fetur ko kanazir ko dizal ba, haka kawai aljan aka kira aka nemi agajinsa don ya maka wannan. Shi wanda ya wannan ɗin waɗanda ba sa son ka suka je wajen shi, kuma sai su ba shi kuɗi don ya kira aljan ya maka wannan, daga ƙarshe shi kuma aljan ya zo ya biya shi, shi ne ya masa sujada guda ɗaya, ko ya yi sallah ba alwala, ko ya yi umarni da kisan kai, ko ya yi umarni da fasikanci, ko umarni da shan giya ko wani abu, wannan ɗan duban ya yi wannan dan aljan ya yi wancan aiki. An fahimta da kyau? To akwai wanda suke wannan, wanda suke busa a cikin wanda annafasa ta bulkar, wanda suke tofi cikin kulle-kulle don su je su cutar da mutum. An gane ku? Shi ne ce annafasa a tsawahi masu sihiri mata ke. To karkashin wannan sai kawo hadisin da muke so mu je gare shi. Qala haddathana Ibrahim ibn Musa, qala akhbarna Isa ibn Yunus, an Hisham an abihi an Aisha radiyallahu anha. An karbo daga Aisha, Allah shi kare ta a gare ta. قالت تتي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق ونمتن دغ cikin بنو زريق يايوا النبي سحري يقال له لبيد بن الاعصم انا كرن لبيد ابن الاعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه كان يفعل الشيء او ما فعله هل يكسنتي za ka ga annabi na tsammanin ya aikata abu bayan bai aikata shi ba. A wata riwaya ta ce yana tsammanin ya zake wa matansa sai rinka ji kamar ya kusanci matansa, alhali bai kusance su ba. Hatta idza kana zata yawmin, har yi zuwa wata rana, au zata lailatin ko wani dare, wa huwa indi, Aisha ta ce a rannan yana daki na yana wurina, lakinnahu da'a wa da'a, a wannan daren sai yayi ta addu'a, yayi ta addu'a, ta nuna ya addu'a har sau biyu, a wani wurin an nuna ya addu'a har sau uku. Bayan ya kammala sun maƙala, sannan sai ya ce ya Aisha a sha'arti an Allah aftani fi mastaftaituhu fihi, shin kina da masaniyar Allah ya ansa min abinda na roke shi? Annabi ya sanya wa addu'a suna fatawa, an Allah aftani, Allah ya bari fatawa, fi mastaftaituhu, cikin abinda na yi masa fatawa, ma'ana Allah ya ansa min abinda na roke shi. Kin san wannan ko biki sani ba? Zai faɗa mata gaci, wato kaga kenan an yi masa wannan sihirin, kuma yana tasiri a gare shi. Ranan da yake ɗakin Aisha, kafin ya ce zai ma nemi inda take, sai ya me, sai ya addu'a. Bayan ya yi addu'a kuma sai yake ba ta labarin Allah ya ansa masa mai addu'a, dangane da me abinda aka yi masa. To yaya ne addu'a ta kasance? Yace atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'at, mutane biyu ne suka zo min, ɗaya ya zauna daidai kaina, wal akharu inda rijlayya, ɗayan kuma daidai kafafuwana. An gane ku? Fa qala ahaduhuma li sahibihi, ɗayan yace wa ɗan uwansa, ma waja'ur rajuli, wace irin cuta take damunsa ne, wato suna magana kan wata cuta take damun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai shi wanda aka tambaya yace matbubun, an yi masa tsubbu ne, an yi masa sihiri ne. At-tibbu a larabci yana daukar ma'anar sihiri, an yi masa sihiri ne. Qala man tabbahu, sai yace waye ya masa sihirin. Qala Labid ibn al-Asam, yace ai Labid ibn al-Asam ne. Qala fi ayi shay'in, da me ya hada ya sihirin. Qala fi mushtin wa mushafa, ya hada ne da abinda ake taje kan abinda Annabi ke taje kai da shi, da kuma wato gashin sa da yake sarkafewa cikin wannan matsayin ka. Wajud fi tal'i nakhlatin zakar, da kuma huda ta dabino, namijin dabino. Qala yace wa aina huwa, ina yaje ya hada wadannan ababai, ina yaje ya sa su. Kaga wannan ke nuna masu sihiri wani lokaci sukan dauki wani bangare na jikinka kamar gashin ka ko farcen ka, an gane ku, ko wani lokaci su dauki wani bangare na abin da yake shafar jikinka kamar rigarka daga ciki inda yake taba jikinka, kamar hularka daga ciki wajen shafin mula inda yake taba kanka, kamar safa kamar wando daga ciki inda yake taba jikinka, sukan dauka a hada sihiri da shi a cutar da kai. Sukan dauki takalminka ko duka ko wali daya dan su ji a sihiri da shi a cutar da kai. An fahimta ko? Wa aina huwa, yace ina aka je aka sanya waɗannan ababan? Qala, sai yace fi bi'r Zarwan, an sa ne a cikin rijiyar da ake kira Zarwan. Aisha tace fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan mala'iku suka tafi su, Annabi kuma ya tashi. Fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabi, sai Annabi ya je wani wannan rijiya shi da waɗansu cikin sahabbansa. Fa ja'a fa qala, da ya dawo ya zo ce ya Aisha, ka annama aha nuqa'atul hanna, ka annama a nuqa'atul hinna, idan kika je kike ga wannan ruwan rijiyar ke kin ce wato ruwan lalle ne. Wa ka anna ru'usu nakhliha ru'usu shayatin, wannan kuma abin dabino din da aka dauka, in ka ga ɗayan dabinon kai ka ce kawunan aljanu ne. Qultu ya rasulullah afala istakhrajtahu, tace ya annabin Allah ka je ka tono abin mana dan a je a cire shi abin nan. Qala, sai Annabi ce kada afanillahu, Allah ya riga warkar da ni a sakamakon me addu'a da yadda dama ya ce abin nan roki Allah ya riga ya ansa. Fa karihtu an usira ala an-nasi fihi sharra, sai naji tsoron in sanyawa mutane sharri. To malamai suka yi tabbayani me yake nufi da sanya sharri, wadan suka ce saboda idan sahabbai suka fahimci wannan ya cutar da Annabi, to za su far masa, kuma daga cikin kabilarsu su kuma dan su za su kare shi. Wadan suka ce a'a, kar Annabi ma ya sa abin ya rabbi jibrila wa laysa huwa tamma, suka ce domin idan kuka ce ga Annabi yana gani yayi abu amma al'a kamar yayi abu alhali bai shi ba, to wannan zai sa wadansu su dauka cewa to mun ganin cewa ma ya ga jibrila, sai bai ganci ba, kawai yayi cewa ya ganci kamar yadda wancan abin ya faru. Allah madri madri yace wa hada kulluhu mardudun, wannan gaba ɗaya rusasshen abin ba gaskiya bane ba. Ya anna dalila qama ala sirkin nabi, dalili ya zo wanda kin ga gaskiyar Annabi, kuma ya ballahu wa lillah, dangane da abin da yake kisarwa daga wajen Allah. Wa ala ismatihi, kuma dalili ya zo wanda yake nuna Annabi ma'sumi ne fit tablighi, cikin abin da zai kisar babu yanda za a yi ya rage wani abu ko ya kara wani abu. Kuma cutarwar da aka yi masa ta wannan sihiri bata shafi bangaren annabta ba, bata shafi bangaren isar da manzancinsa ba, ta shafi bangaren gangan jikinsa ne sallallahu alaihi wasallam, a matsayinsa na mai jin zafin rana kamar yadda muke ji, mai jin yunwa kamar yadda muke ji, mai jin zafin wuta kamar yadda muke ji, da sauransu abubuwa da suke shafan mu al'awarin albashariya irin waɗannan, wanda ba sa gadar da nakasu, wannan kuma dama tana iya samun annabawa. Da haka aka farfasa musu kai wajen yaki, waɗansu daga cikin annabawa, waɗansu ma aka kashe su. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun, ba haka Yahudu suka yi ba? Duk wannan ya hana annabawa su zama masumai, ashe wallahi ya tsamuka minan nas, ma'anarta kenan tana nuni daban kuma ba inda su suke tsammani ba. To haka ne yayi ta dogowar magana da sauransu, don ku nuna cewa wannan magana dai kun ji ɗan bid'a ne masu inkarin wannan hadisin tun da can. Da haka a yau ma babu wanda zai inkarin wannan hadisin sai wa ɗan bid'a ke.
Eh?
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزهر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أجل حديث لأبو هريرة الله شكار الدابري يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبت قليس ياتي اجتنبوا السبع الموبقات كن يسنتي أبا بي بدابك وأن رسكي هل كروا الموبقات ما سوى هل كروا. قالوا يا رسول الله وما هن؟ suka ce menene wadannan al'amura guda bakwai. Kala sai annabi ce ashirku billahi, farko shine shirka, na biyu wasihru shine tsafi wato sihiri kenan ko lakani, wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq, da kisan kai wanda Allah ya haramta kashe ta sai fadin mutun ya haƙin da za ka kashe shi din, shine rai na musulmi wanda yake haramun ne kashe shi. Baya da haka kuma rai na zummi kafirin amana shi ma kuma haramun ne kashe shi tunda an kulla amana da shi. An gane ku? Na uku, na hudu, wa akalun riba da kuma cin riba, wannan yana cikin al'amuran guda bakwai masu halaka su, wato cin riba kudin ruwa kenan. Wa aklu mali yatim da kuma cinye dukiyar maraya, wa tawalli yawmaz zahfi da kuma gudu a ranar yaki, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma jifan mataye al-muhsanat katandagu waɗanda ba sa zina, al-ghafilat waɗanda suke tunaninsu kwata-kwata baya kaiwa ma kan zina ɗin, al-mu'minat kuma mummune, mutum ya zo ya jefe su ya ce wancan karuwa ce, wancan ta yi zina, wancan tana fita yawo, alhali baya da tabbas bai taɓa gani ba. To waɗannan al'amura guda bakwai annabi ya ce sahabbai su nisance su. Ya ce al'amura guda bakwai masu hallakar ba ya haɗa su wuri guda ba wai don su kaɗai ba ne ba, amma suna cikin mafi haɗarin abin da ya fi halaka su. Kaga a ciki ana ambaton shirka ba a kawo wani abu na biyu ba sai me? Sai al-sihr, wanda shine mahallin shahi cikin hadisi. Wa an jundubin marfu'an haddu sahiri darbuhu bisayfi, an karɓo hadisi daga Jundub, waɗansu suka ce shine Jundub bin Ka'ab, waɗansu suka ce Jundub ibn Zuhayl. Marfu'an hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddu sahiri, haddin da ake wa mai sihiri darbuhu bisayfi shine a fille kansa da takobi. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala sahihu innahu mawquf, Tirmidhi rawaito shi amma shi hadisi ne mawqufi, ba annabi ya faɗa ba Jundub ne ya faɗa, ta ko ina dai hadisin da'ifi ne, domin idan an ce haddin sa shine fille kansa da takobi to ya nuna mai sihiri musulmi ne kenan, dan wa yake wa haddi? Musulmi yake wa haddi, kun fahimta da kyau? Yanzu idan mutum magidanci ya yi zina sai aka zo aka jefe shi har ya mutu, me aka yi masa? Haddi aka masa. Yanzu wannan jefe shi din da aka yi an kankare zunubinsa, gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi wannan laifin ba, da ya tashi zai shiga aljanna. Kun fahimta da kyau? To idan aka ce haddin sihiri shi na fille kansa, wannan ya nuna kenan idan aka fille kan mai zafi gobe kiyama kuma zai shiga aljanna kenan. To kaga ba haddi bane ba kenan. Kun bayyana da kyau? Ashe matsayin sihiri shi ana kashe shi ne, shine hukuncin sa da musulunci ya saukar, amma a ce haddi, a'a ba haddi bane kenan. Dan haka wannan hadisi dhaifi ne. Wa fi sahih al-Bukhari, amma hukuncin mai sihiri me ake masa? To wannan bayani ne. Wa fi sahih al-Bukhari an bajalata bina abada qala kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya zo cikin sahih al-Bukhari an karbo daga Bajala ibn Abada at-Tamimi wanda ke mutumin Basra ne, yace kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab ya rubuta zuwa ga gwamnonin sa dake sasanni daban-daban, yace aniktulu kulla sahirin wa sahira, duk inda kowa ga mai dan sihiri to ku kashe shi. Kaga yace al-qatl kenan, bai ce ba haddi kenan. Da haka hukuncin mai tsafi idan an kama shi mai za a yi masa kashewa. To sai malamai suka yi sabani, waɗansu suka ce a nemi tubansa kafin a kashe shi, idan ya tuba shi kenan ba za a kashe shi ba, saboda ya tuba shi kenan tubansa ta kankare abin da ya baya. Waɗansu suka ce ba ruwanmu da tubansa, kawai da kun gan shi ku kashe shi, ko da ya ce ya tuba ku kashe shi, an yaqtulu kulla sahirin wa sahira. To amma gaskiya al'amari magana dai shine neman tuba din, domin shirka da mutum yake ai kololon laifi kenan, ko dake da shirka din da sai rigan matakin su dai wajen laifi din. Amma shirka da mutum yake ba ana neman tuba ba, da annabi tura ne gina bi talib da ga wajen yahudawa tayi mai kafara kiran su zuwa ga musulunci, sai ke dan sannan kaza, sai ke dan sannan kaza. Wannan tunda aka ce sai ga musulunci ai neman tuban su daga abin da suke kenan na yahudanci ko sauran abin da suke kai na kafirci, an fahimta ko? Da haka dai ana neman tuban sa shi mai tuhi. Umar bin Khattab ya aika an yaktulu kulla sahirin wa sahira, qala badala yace fa qatalna thalatha sawahir, muka kama mata guda uku masu tsafi din muka kashe su karkashin umarnin Umar bin Khattab. Wa saha an Hafsata radiyallahu anha, ya inganta daga Hafsa bintu Umar kenan ummul mu'minin, ya tabbata daga Hafsa Allah shi kare da gareta, annaha amarat bi katli jariyati laha saharatha fa qutil, wata baiwata ta yi mata sihiri da ta kama ta da laifin haka sai ta ce a kashe ta, kuma aka kama ta a kashe ta. Wannan asar na Hafsa Imam Malik ibn Anas ya rawaito shi cikin Muwatta nashi. Wa kadhalika saha an Jundub, haka ya inganta daga Jundub shi ma ya bada fatawan ana kashe mai tsafi. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahmad bin Hanbal yace hukuncin kashe mai tsafi ya tabbata daga mutum uku cikin sahabban annabi. Mutum na farko Umar bin Khattab kenan ko, mutum na biyu Hafsa, mutum na uku Jundub. Yana nufin waɗannan guda uku duk sun ba da fatawan cewa mai sihiri ko mai tsafi hukuncin su shine ne a kashe shi. To kuma ba a samu wani sahabi da ya saba ma fatawan su ba. Idan ya zanto babu wanda ya saba ma fatawan su, to kaga sai ya zanto an ɗauki wannan a matsayin ijma'u sukuti, ba abin da ɗaiɗaikun su an ji fatawar su ba, amma sun ji fatawar wani sashi na su, ko ba su yi inkari ba, sai wannan ya nuna mai yadda su da abin da aka yi, in ba a samu wanda ya saba musu ba kenan. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula tafsiru ayatul baqara, mas'ala ta farko tafsirin aya cikin suratul baqara, wa laqad alimu liman ishtaraku. Ath-thaniya tabyu tafsiru ayatin nisa'i, yu'minuna bil jibti wat taghut kenan. Ath-thalitha mas'ala ta uku tafsirul jibti, man fassara al jibtu, wanda aka ce shine me asiru wat taghut, ko man fassara taghut, wal farq bainahuma, da kuma bayyana sabani tsakanin su kenan, wato bambancin su. Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu, anna at-taghut qad yakunu min al-jinn, shi taghut zai iya kasancewa cikin aljanu, wa qad yakunu min al-insi, wani lokacin taghut kuma zai iya zantowa cikin me, cikin bil adam kenan. Al-taghut shine duk wanda ya sa aka kaucewa tafarkin Allah cikin mutane ke ko aljanu. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, ma'rifatu sabai al-mubiqat al-maqsusat bin nahi, sanin al'amura guda bakwai da annabi yace suna halakarwa. المخصوصات بالنهي وند انكي بنتيس دهاني اتكي ون هديتي. السادسة مسألة تشد ان الساهر يكفر للي من سهري ينا كفرتا. السابعة مسألة تبقي انه يقتل ولا يستتاب, وانا يا فداني امس ام مذهب استتاهم بليا دان فتور امام احمد دان هنبل من سهري دان كاما سكوي اكسي سكرما اني متوبنسا, هكا فتور امام مالك ابن انس انه يقتل شي من سهري انا كسي شني ولا يستتاب بزا اني متوبنسا. الثامنة مسألة تتكوس وجود هذا في المسلمين على عهد عمر, سام هر لوكتو عمر ما انسى موتنس مسلمين سنة علمي سنة ينسهري, فكيف بعده تو يا يقوم بايا عمر ما هو مجيك سنة قصاري ايك ازواء بونو منسى دي اندو بوغا بيستيني بكشي يانا را لوكتو سماء سامن kawanne shine abin da wannan babu yake kunsa a gurguje kenan, abin da muka fada dai dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya yafi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sai tambaya ne game da abin da aka karanta a littafi a baya a wani babu, an faɗi mas'ala ta 12 cikin babin, aka ce jidduhu sallallahu alaihi wa sallam, wato kokarin annabi wajen da'awa, bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila zunun, ta yadda saboda kokarin sa ma ya aikata abinda a sanadiyar aikata wannan abin ma aka ce shi ma hukunci ne. Wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun an, yace kamar haka ne inda musulmi yau zai yi wani aiki irin na annabi din sai an kusan danganta ka zuwa ga hukunci saboda lalacewar al'amura. Abinda yake nufi kenan, wato yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage wajen kiran mutane zuwa ga musulunci, duk inda ya gansu a kasuwanni ya rinka bin mutane, bayan kira na
ɓoye ya rinka bin waɗansu gidaje, to waɗanda suke ba su fahimci musulunci ba suna sukan shi da cewa ai ya samu taɓuwar kani. Ya ce to da yau ma musulmi zai tashi tsayin daka wajen ayyukan musulunci makamantar waɗannan ƙarshenta a waɗansu ɓangarorin duniya sai an jingina cewa shi ma mahaukaci ne. Shi ne abin da wannan matsala take nufi. Wannan ya ce maganar da ake cewa har a lokacin mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam fi'ilin da aka yi masa ya tayar masa ne gaskiyar al'amarin, wannan ba gaskiya bane ba. Ina jin ka hada maganganu guda biyu ne, maganar sihirin da aka masa daban, maganar kuma cewa wata yahudiya ta sa masa dafi a cikin nama ya ci kuma wannan daban. An fahimta ku? San yawa mutum dafi a cikin nama ya ci ya cutu, wannan ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana taso masa daga lokaci zuwa lokaci har ya bar duniya, wannan abin da ya ci. Amma wannan ba da alaka da sihiri, ba sihiri bane ba wannan. Ko da an sa masa sihiri sai dai ta wata hanyar daban, dan fadin kalmar larabci sukan dauki sihiri din kan dukkan wani abin da aka maka a boye baka san sababin sa ba, sai da ya faru sai ka ji ka cutu. Da haka na fassara cewa kamar irin magani da mutum zai sha ko allura da za a yi wa mutum hankalinsa ya dauke, duk suna fassara wannan a matsayin sihiri. To wannan idan an yi wa mutum da nufin cewa dan a yi masa aiki a asibiti, kaga ba ta'addanci aka ba kenan. Amma idan aka ce an yi wa, ko idan an yi wa mahaukaci da yake dukan mutane don ta kashe masa lakar jikinsa, ya zanto sai yadda aka sarrafa shi, kaga wannan madubba ta addinci aka yi ba. Amma idan aka yi mutum irin wannan alluran don a cutar da shi, a kowane za su yi wa wannan mutum irin wannan alluran za ta kashe masa lakar jiki, ta shinye masa jiki, ga shi da rai amma gari ma mata ce da shi, kaga wannan ai ta'addanci ne ga dan adam da dai sauran waɗansu al'amura makamantan waɗannan. Wannan kuma yake cewa me hukuncin waɗanda suke sayar da littattafai da suke koyar da sihiri da bugun ƙasa, amma su ba sa yin abin a matsa sayar da littattafan, wannan suna cikin al-mufsidun fil ardi, masu ɓanna a ban ƙasa. An gane ko? Yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu, babban laifi ne kwarai da gaske ka rinka sayar da littafi wanda zai gurɓata aqidar mutane ko tarbiyyar mutane. Da masu sayar da littafi, da masu sayar da kaset, da masu sayar da dukkan wani abu na kayan maye, duk waɗannan masu laifuka ne. Wanda yake sayar da abin da zai gurɓata aqidar mutane to shi fa kowa ta'addanci, don yana yaka shirka a ban ƙasa kenan. Sayar da abin ya nuna ya amince da shi kenan. An fahimta ku? Da haka yana da hadarin gaske, masu sayar da dukkan littattafai na tsubu su ji tsoron Allah, in ma ka sayi su da ka kona Allah zai mayar maka da kudin ka wani wurin, amma kar ka ce za ka sayar daga wannan shikenan, dan ka zo kana cikin sayarwa kafin ka ce daga wannan shikenan ka mutu, wajen neman gira ka je ka rasa ido kuma kenan, wajen neman dan riba da za ka samu ka je kuma ka yi hasarar lahirin ka gaba daya. An fahimta ku? Haka waɗanda suke sayar da littattafai waɗanda suke na wato ainihin a gurɓata tarbiyya, kamar wanda suka shafi soyayya da samari da 'yan mata suke saya musamman 'yan makaranta su hana su karatu, sun yarinya aje a kan guda ta karance littafi 30 amma bata fahimci wata formula guda ɗaya ba ta lissafi da malamin zai koya musu, amma ta karance littafin soyayya 30 wa makarantu godin da sauran ma makarantu wanda ba godin ba, har hayin littafin yake ga wanda ba su da ikon sayan, ba su da sukuni iyayen su ba su da kudin da za su sayi musu littafin soyayya din, ko su ba su kudin kashewa, to waɗannan sun saya da yawa kala kala. Saboda haka sai a zo a haya da Allah wanda a bani hayar wannan littafin ne ɗaya, a ce to ko naira 20 ko naira 30 ko naira 15 ko nawa maka cikin nan, sai hayar littafi ta je ta karanta ta dawo da shi ya gurɓata mata tunani, ya sa ta zanto fitsarariya, ta yi karen saya a gaban iyayenta da sauran duk waɗansu al'amura, to haka sai da waɗannan littafin haramun. An fahimta ku? Saboda haka idan mutum zai sana sai san mace ne kamar ta yi, haka sai da kasa da kaɗe kaɗe da wake wake, ko shakka babu wajen haramcinsa, duk wanda yake cin wannan yana ciyar da kansa haramun, yana tufatar da kansa haramun. Kasa ɗin dangwairo, kasa ɗin shata, kasa ɗin kaɗe kaɗe na Amerika ko na India ko na wane ne, duk ja su ɗan Indo sun dan asharin ne da wani lalatacce, duk mutum ya ta sayar da kasa ɗinsu, wallahi tallahi ko shakka karka yi wajen haramcinsa, domin duk annabi ya haramta waɗannan ababen da nassi ko mutum sai rika tsammanin wani abin nan da masu sayar da hotuna na batsa a ko wanda suke sayar da a hotuna waɗanda suke na batsa ko ga hoton irin wani shahararren ɗan wasa ko wani shahararren mawaki na Amurka ko wani ɗan ta'adda ga hoto da bindiga ƙato da ɗan kunne jikinsa ba riga da bikin sai da jira wanda sai falmara samari jinsu zai suka fi a kofar ɗakin su ko kuma ƴan mata rara tsirara ga suna tsirara irin babban hoto ɗin nan a zuwa manya a ɗaki duk masu sayar da wannan su ma haramun suke sayarwa duk abin da suka ci haramun suke ci suka mutu to su tabbatar wuta tana nan tana jiran su ko shakka kar kai game da wannan shi abin da ake nufi da su da abin da ake kira da musulunci shi ne miƙa wuya ga Ubangiji baka da zaɓi sai da Allah ya sarrafa ka abin da Allah yake so kayi kayi abin da baya so kayi kuma to ka bari wannan shi ne musulunci amma kar ka ɗauka cewa musulunci shi ne in yi da kalmar shahada in yi sallah amma har ka kasuwanci ko mai na ga dama in na ga dama in sayar da alade in na ga dama in sayar da akuya musulunci ba zai da wannan ba duk abin da zaka sayar sai ya zanto dangin abin da musulunci ya yi izini a sayar kuma alhamdulillah cikin yalwar Allah da rahmarsa ababen da ya halatta mana na ci da sha da sutura suna da yawan gaske sama da waɗanda ya haramta mana abin da ya haramta ta kai ta ce ne ba da yawa za ka kirge shi amma abin da ya halatta ba zai kirgu ba to dan ne ba ga yawa da halal ba haka zai ka bada cikin haram Allah ya tsare wannan kuma yake cewa akwai hadisi da aka ce kowa za a tashi shi ranar tashin kiyama tsirara wannan haka da hadisin yana cikin Bukhari annabi ce farkon wanda za a yi wa sutura shine annabi Ibrahim alayhi salam sai ce kuma ga wani hadisin daban wanda Abu Dawud ya ruwaito wanda yake cewa mamaci za a tashi shi ranar tashin kiyama a cikin tufafinsa wanda aka yi masa likafani da shi kenan yake nufi ya ce to ya za mu haɗa waɗannan hadisai guda biyu farko dai ba mu da tabbas ɗin a yanzu ba mu da tabbas ɗin hadisin Abu Dawud ko ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam saboda haka samun ingancinsa shine aiki na farko da za a fara yi kafin maganar jami'in hadisin an fahimta da kyau ko idan aka kaddara hadisin ya inganta wato kowa zai tashi cikin tufafinsa to shine sannan ne za a zo a yi kokarin jaminsa amma yanzu ba mu da tabbacin ingancinsa ballan tana mai jaminsa yanzu kokarin da za mu yi ni da kai daga nan zuwa mako mai zuwa ka yi kokari ka binciko mana ingancinsa ni kuma zan duba ni ma amma kar ka dogara da duba ta kai ma ka dubo da kanka wannan ke cewa menene sababin saukar wannan ayar ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa farko ya kamata ka san cewa ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu kashin farko ma nazala ibtida'an bighayri sababin kashi na biyu ma nazala aqiba sababin kashin farko abinda aka saukar da shi ba tare da wani sababi ba haka Allah ya ga damar ya saukar da hukunci ga mutane ya baiwa annabi labarin abinda ya wuce bayan kisar annabawa ya ba shi labarin abinda zai zo nan gaba imma alkawali na gidan aljanna ga wanda suka yi aiki nagari ko barazana da gidan wuta ga wanda suka saba wa Ubangiji wannan su suka fi yawa a cikin surorin Qur'ani ba dukkan sura ce take da sababin nuzul ba waɗanda ba su da sababin sauka sai kawai Allah ya saukar da su a lokacin da ya ga dama ga annabin sa su suka fi yawa kashi na biyu shine waɗanda suke masu sababi wanda aiwa annabi tambaya sai Ubangiji ta'ala ya bada amsa ko wani abu ya faru tsakanin mutane hukuncin su ya dabaibaye su sai Allah ya saukar da aya don bayanin wannan hukuncin wanda wannan aya ta ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa ba ta cikin aya da take da wani sababin sauka ba ta cikin aya da take cikin sababin sauka ka duba duk surorin da ta zo farko ta zo cikin suratul araf na biyu ta zo cikin suratul yunus na uku ta zo cikin suratul ra'd sannan ta zo cikin suratul taha sannan ta zo cikin suratul furqan sannan kuma ta zo cikin suratul sajada sannan kuma ta zo cikin suratul hadid waɗannan surori gaba ɗayansu makkiya ne ba guda ɗaya wadda take madaniya saboda haka ba lokaci ne na hukunce-hukunce wanda galibi surorin Madina su ne kace ganin suna da sababin sauka saboda hukunce-hukunce a lokacin an gama simfada aqida ana ne kuma shar'anta hukunce-hukunce su ne za ka samu aya kaza sababin saukar ta kaza aya kaza sababin ta kaza wadancan ku Allah ya saukar a matsayin shari'a dan lokacin ana cikin jahiliya lokacin nan jahiliya ce jahiliya kuma ai tana da wani abin da za ta tambaya ai sai mutum ya fara samun wani ilimi sannan ma zai san yadda ake tambaya wanda mutum zuwa makaranta bai nawa zai yi tambaya ta ku ne ce bi bai ma san yadda ake yin tambaya ba ilimin wanda baya karatu kenan yadda in aka ce ga wani babban malami bin Baz ya zo daga Saudiya ko malami kaza daga Jami'atul Azhar ko daga kaza a zo ai masa tambayoyi to anan gurin waɗanda suka taɓa zuwa makaranta su ne za su fi cin moriyar wannan malami saboda sun san yadda ake tambaya suna da wani ɓangare na ilimi na abinda suka sani wani abu sun jahilta to sai su yi ta kokari amma wanda mutum zuwa makaranta wanda za a je masa bin Baz zai ma sauki masa kamar ka jefar da zinari ne a gaban tumaki ba abinda za su amfana bai ma san kima sa bai ma san me za a yi ba in tashi ne mai kila ya tambayar shirme wanda ba ta da amfani saboda haka fahimci wannan in yi sau darasi na gaba ka fito da tambayar sosai duk yadda aka yi kila wani malami ya faɗa sau abin da kenan tun da dai Ar-Rahman Allah ya tsawa tana magana kan istiwa'in Allah aya ce da ake ta rigima a kai ka fa yace bayanin nan gaba sosai abu na karshe kuma wani ke ba da shawara cewa ya kamata a yi wata lacca dangane da abin da ya shafi su bayani kan sihiri ko da lakani din nan da waɗannan asiri da mutane ke yi saboda galibi yanzu mutane sun jarrabu da masu irin wannan kuma ba sa bambance tsakanin malamai na gaskiya da su ɗan tsubbu saboda haka wannan zan gabatar ga ƴan uwa da muke shawarwari tare don gabatar da laccoci a yi tunanin a gama ya dace a yi wannan kuma tambaya yake yi a wani lokuta ne yake sanya karatun kitabut tauhid a cikin gidan rediyon jigawa da kuma rediyon bauchi lokacin da ake sawa a rediyon jigawa yana jin ranar ko biyu ne a mako shine lahadi da laraba lahadi kamar yadda ni ban taba ji ban taba ba lokacin nan sauraro yana da kaɗan cikin gaske an ce ko biyu ne sai rakwata zuwa uku sauraro idan na yi kuskure masu saurare sun faɗa an ce biyu sauraro ne na ranar lahadi kenan zuwa uku sauraro ranar laraba kuma hudu da rabi na yamma zuwa biyar da rabi na yamma na radio Bauchi kuma suna sawa ne ranar talata da ranar alhamis ina jin talata suna sawa karfe 12 na rana ranar alhamis kuma suna sawa karfe 10 ko 10 da rabi na manta dai cikin biyu amma waɗanda suka sani kuma suke bi sun fi ni sanin wannan kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh